أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وجود الله تبارك وتعالى da ya sake nuna mana wannan lokacin da albarka yau muna 21 ga watan Rabiul Awwal hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1443 a ci gaba da karatu da muke yi a wannan littafi mai albarka na Riyadus Salihin. Yau insha Allah za mu tashi a babu tauba, babin da zai yi magana akan tuba. Ita tuba wata aba ce wanda ake nemanta a wajen mutum musulmi wanda ya yi imani da Allah, ya yi dira ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da ya aikata tuba a cikin ayyukan da yake aikatawa, ya zama yana tuba. Kuma malamai suna cewa shi yanayin halittar da Allah ya yi halitta ce guda uku. Na farko akwai Iblis, wanda shi Allah halicce shi zai saba wa Allah ne kawai, sabo ya iya, sabo ne zallarsa. Sannan kuma akwai mala'ika, wanda shi kuma babu sabon, biyayya ne wa Allah kawai yake yi. Sannan kuma akwai dan Adam, wanda shi kuma akwai sabo a cikin lamarinsa, sannan akwai tuba. To shi yasa sai aka samar masa da kofa ta tuba, shi dan Adam kenan, saboda zai yi sabo. Dalilin sabonsa za a nemi ya tuba, sai ya tuba din. Da ba a samu wannan kofa ta tuba din ba, to da shi kenan idan mutum ya zama mutumin banza yana aikata wani aiki, to sai ya ta yin wannan aikin kenan, bashi da wata damuwa, saboda ya san idan ya aikata ma ba yadda zai yi, zai zauna a cikin wannan aikin nasa. Daga nan kuma dukkan wani aiki wato mummuna zai yi shi, zai aikata ba ruwansa. Misali mashayin giya ne, ya shan giya ya san kuma zai tuba ba, daga nan sai ya wuce sai ya zama zinaci, daga nan sai ya wuce sai ya zama ɓarawo, daga nan sai ya wuce ya zama ɗan fashi. Duk abin da zai yi kawai zai yi ne abinsa, saboda bashi da wata dama, bashi da inda zai yi. To saboda haka sai Allah ya ajiye mana ƙofar tuba, mutum zai aikata zulumi sannan kuma zai tuba, sannan Allah zai karɓi tubansa. Qala al-ulama at-tawbatu wajibatu min kulli dhanbi. فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط. قال العلماء ما لم يسكتي التوبة واجبة من كل ذنب. للي توبة واجبين دك دكم كون إلى الذنب. فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى. Idan sabon ya kasance tsakanin bawa ne da Allah tabaraka wa ta'ala, la ta ta'allaqu bi haqqi adamiyyin, bata ratayu da haƙƙin dan Adam ba, falaha salasatu shurut, to tana da shuruɗa guda uku. Ahaduha an yughli an al-ma'siyati, na farko shine mutum ya bar aikata laifi. Wasani na biyu an yandama ala fi'liha, yayi nadama akan aikatawa. Wasalisu an ya'zima Allah ya ude ilaiha abadan, fa in fuqida ahadu thalathati lam tasihha tawbatuhu. Wasalisu na uku an ya'zima, ya yanke Allah ya ude ilaiha abadan, ba zai sake komawa zuwa gare ta ba har abada. Fa in fuqida ahadu thalathati, idan aka rasa ɗaya daga cikin waɗannan sharuɗa guda uku, lam tasihha tawbatuhu, to tuban mutum bai inganta ba. malam ya ce mana malamai sun ce tuba wajibi ne abu na farko kenan akan kowane zunubi da mutum zai aikata idan ya aikata zunubi kowane irin zunubi ne to ana neman ya tuba ya zama yana komawa zuwa ga Allah sannan malaman sun ce ma'anar tuba shine komawa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala daga wani laifi da mutum ya aikata idan mutum ya aikata wani laifi to ya koma zuwa ga Allah shine ma'anar tuba idan ya zama zai tuba ne saboda yana tsoron Allah yana tsoron azaban Allah to shine ake ce masa at-ta'ib mai tuba kenan idan kuma zai tuba ne saboda yana kunyar haduwa da Allah a je lahira a ce wani ya aikata iri aiki iri kaza yana kunyar Allah akan haka to shi kuma ana ce masa munibu shi ma dai mai tuba ne yana komawa zuwa ga Allah sannan kuma idan ya tuba ne saboda sanin girman Allah da daukakar Allah ya san Allah ya fi karfin shi bawansa ne ya ce shi bawansa ne kuma zan aka ji wannan laifukan ana ce masa awwabu to saboda haka duka dai wannan nau'i ne na tuba mutum ya tuba ya koma zuwa ga Allah daga wani aiki da yake aikatawa wannan dunya sannan malai ya ce mana fa in kana ma'siyatu bainal abdi wa bainal lahi ta'ala idan mutum laifin da ya aikata tsakanin sa ne da Allah tabaraka wa ta'ala bata haɗu da haƙƙin wani dan adam ba to tana da shuruɗa guda uku tuban da zai yi ya aikata laifi yana so zai tuba laifin awayayi yayi wa Allah tabaraka wa ta'ala tsakanin sa da Allah ne laifin ba da wani ba to akwai sharadi guda uku da ake nema ya cika su kafin wannan tubar ta faru na daya yace shine an yuqli anil ma'siyati ya bar aikata laifin ya bar laifin da yake aikatawa din ya bar shi malamai suka ce ya za a yi ya bar laifin shine ya bar shi a lokacin da yake aikata shi lokacin da yake cikin jin daɗin aikata laifin a lokacin ake so ya bar shi ba sai daga baya bayan duniya ta buge shi gunde ce zai tuba ba ana aikata wani aikin asha wanda idan muka zo wajen ba abu ba zai daɗi ba sai da kai abu yake daɗi to a lokacin ake so ka watsar a lokacin za ka fita daga cikin abu ka ce ka bar shi gaba ɗaya sannan na biyu mutum ya yi nadama akan aikata aikin kana aikata aiki sai ka yi nadama ka koma zuwa ga Allah ka watsar ka bari a nan malamai suka ce idan ka bar aikata laifi a lokacin da kake cikin yinsa shine ka tuba ba sai da wato ya zama jikinka ne ya sake abun ba kai ne kana aikata laifi a tsakiyar aikin ana ji da kai in dai shakiyanci ake nema aiki iri kaza in aka samu wani magana ta kare ai yau wajen nan bai yi daɗi ba saboda wani bai zo ba to a wannan lokacin idan ka bari to shine ka tuba amma baka bari ba kana yi har aikin ya barka ya zama ka girma idan ka zo cikinsu cikin masu aikata wannan laifin sai a kama ka ce kai wannan koma gefe da Allah ko ka koma gefe irin ka zama na daɗin ne kai dai ka gama ka dina aikatawa to a wannan lokacin ko da ka tuba to ba za ta yi amfani ba saboda abun bai bar jikinka ba yana nan kana nan da shi abun ne ya barka an daina yayin kai sannan na biyu aka ce ka yi nadama akan aikin ka aikata laifi saboda haka yanzu ka tuba ka yi nadama ka koma zuwa ga Allah gaba daya ka yi nadama ba ya zama a ka daina aikata laifi ba amma kuma nadamar ba nadama ba ce kana zaune a cikin masu aikata laifin ko kuma yanzu ana tadi sai ka ce haba ku ba ku san ma yadda ake abun ba mu lokacinmu lokacin da muke abu kaza ai kaza 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 sai ka irgo ka faɗi irin shakiyancin da kake yi ka faɗi irin aikata laifin da kake yi wato ma'ana yanzu abun ne ya fi karfinka ba za ka yi ba ka tuba ba ne idan ka tuba ka yi nadama to ko an ambaci laifin ma ba ka so ma a tuna shi balle kai ka tuna shi da kanka ko kuma ka zo kana cewa ai mu lokacinmu idan muka yi kaza kaza ka irgo laifin kana faɗan sa wato ma'ana yanzu ma lokaci ne ya kure maka ko ya wuce maka ko aka daina yayi kashi sa ka bar shi saboda ka baka yana dama baki sannan na uku shine an yi azima Allah ya hura ilaiha abada ka yanke
ka kudure niyyar cewa ba za ka koma zuwa ga wannan laifin ba har abada. Laifin nan da kake aikatawa ba za ka sake yin sa ba, ka bar shi kenan har abada ba za ka sake yi ba. Ba kana fata kana jiran wata dama ta samu bane. Yanzu talauci ne ta kuraka, baka iya samun kudaden da zaka aikata wannan zulumin. Ko kuma a rashin dama ce, tsufa ce ta kama ka, ko rashin lafiya ne ya kama ka, ba zai yiwu kai yadda kake so ba. Da zaka samu kudi misali, ko da zaka samu lafiya, ko da zaka samu samartaka, yanzu duk abin da kake yi dadin nan zaka yi shi. To baka dubo ba kenan. Baka dubo ba. Idan ka tuba, to zaka bar abin da duka, kuma ba zaka na sawa wa ranka cewa in ka samu dama zaka koma cikin sa. Sannan malamai suka ce akwai na hudu. Na hudu a cikin sharaɗin tuba shine kai ikhlasi a ciki. Duk wannan abubuwan bayan ka yi su, sai an samu dan Allah zaka yi. Shine abu na hudu. Ka bar aikata laifin ne saboda Allah, ka yi nadama ne saboda Allah, ka yi niyyar ba za ka koma cikin laifi ba saboda Allah, ba saboda wani abu daban ba. Ka bari ne saboda ka girma yanzu kana zanka cewa ne dai yanzu ya zama da cijo amma har yanzu bai yi wannan ba. Kaga saboda mutane ka bari, sai an nemo ikhlasi an jura a ciki. Dan Allah ka bar abu? To idan Allah ka bari shikenan, to abu ya yi kyau kenan. Amma in ka bar shi saboda wani dalili, to baka tuba ba kenan. Yace fa in fuqida abu thalathati lam tasihha tawbatuhu. Idan dai abubuwa guda uku nan da aka lissafa aka rasa su a cikin tubar da kai, to tubar bata inganta ba. Ka tuba amma tubar bata da inganci. Sannan yace wa in kanat al ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyyin fa shurutuha arba'atun. Hadhihi thalathatu wa an yabra'a min haqqi sahibiha. فإن كانت مالا أو نهوه رده إليه وإن كان حد قذف ونهوه مكنه منه أو طلب عفوه وإن كان غيبة استحله منها ويجب أن يتوب من جميع الذنوب. نعم يجي وإن كانت المعصية تتعلق بآدمين إذا لا يفهم لك كي عيك تاوى يا راتيك لن أدم فشروطها الثلاثة شروطاً تقلاهم لي فشروطها الأربعة فشروطها أربعة شروطاً تقلاهم لي هذه الثلاثة هذه الثلاثة ولن نقلاهم لي إلا كإلقى وأن يبرع من حق صاحبها سننك كبوتا لك حق إمي أبن فإن كانت مالاً إذن يأكسن جدوك يعني أو نهو أبوكمك من جنسا رده إليه كما يرمس الله قريشه wa in kana hadda qazbin idan kuma ya kasance haddi ne na qazafi wa na hawa kuma kamancin sa makana huminu to ka bada dama au talaba afwahu ko ka nemi yafiyarsa wa in kana gibatan idan ya kasance kuma yi da shi ne istahallahu minha to ka warware daga gare shi malam yace mana a idan laifin da kake aikatawa ya rataye ga dan adam a wani kai wa laifin ba wa Allah tabaraka wa ta'ala ba, to ana neman sharuɗa guda hudu a wajenka idan ka zo tuba. Na farko yace hadhihi salasa, waɗannan guda uku da aka lissafa cewar ka bar aikata laifin da kake aikatawa wani, sannan kai nadama ba za ka ci gaba da aikata laifin ba, sannan kai niyya ba za ka koma zuwa ga cikin laifin ba da kake yi wa wani. Sannan na hudu wa an yabra min haqqi sahibiha, ka kubuta daga haƙƙin mutum. Idan wani haƙƙin sa ne a hannunka, to ka mayar masa da haƙƙin sa, shine ka tuba na hudu kenan. Ka tuba zuwa gare shi ka mayar masa da haƙƙin sa kansa. Yace kamar me? Fa in kana ta malaka wani dukiya ce, dukiyar wani ne a hannunka, ko ka cuce shi ko ka zalunce shi, haƙƙin sa ne ka rike. To bayan ka kulla waɗannan niyoyin cewar ka tuba zuwa ga Allah, ba za ka sake yin hakan ba, ka yi nadama, sannan ka kudura niyya ba za ka sake aikata irin wannan ba har a walawa kowa ma, sai ka ɗauki haƙƙin nasa sai ka ba shi. To shi ne abin da za ka yi. Ka mayar masa kayansa, ka ce ga kayanka wani, na zalunci ka lokaci kaza, ko na cuce ka lokaci kaza, wannan abu ba haƙƙina ba ne, haƙƙinka ne, ga kayanka na kunsu maka, sannan ina neman ka yafe mini. Bayan ka mayar masa da kayan nasa, sannan ka nemi kuma yafiyarsa a ciki.
wannan na ɗaya daga ciki ne. Sannan ya ce na biyu, wa in kana hadda qazfin, idan kuma ya kasance laifin da kai wa dan adam din shi ne ka masa qazafi ne, abinda ba haka yake a kansa ba, kana faɗa duk inda ka zauna, duk inda ka tashi, duk inda ka samu zama, sai ka ce wani ka zaƙi, kuma gariya kake yi ba haka yake ba, baya ka ta wannan laifin, ka shirya kana ta faɗan wannan ko makamancin wannan kake yi, to yanayin tubanka nan shi ne makana mu'minu, ka ba da dama sai ka je ka same shi ka ce wani ina maka kazafi iri kaza, ko ka ɗauki kanka ka kai wa hukuma ka ce ka yi wa wani kazafi a maka hukunci na wanda ya kazafi a maka bulala 80 kenan, saboda ƙarya kai abin da ka faɗa, a maka bulala 80 akan abin da ka masa, ko kuma ka nemi yafiyarsa, wani ina bi wuri-wuri ina cewa kai kaza kaza ne, ko ba haka kake ba, na sani kazafi nake maka yanzu na tuba ina neman ka yafe mini, to idan ya yafe maka shi kenan kun rabu lafiya kenan tun daga nan ba sai an tafi gaba ba. Idan kuma ya ce ba zai yafe ba shi sai an ɗauki hukunci, sai a maka hukunci, to shi kenan abun ya yi. Sannan ya ce wa in kana ghibatan, idan kuma ya kasance yi da shi kake yi, ghiba kake yi, istahallahu minha, sai ka warware abin daga gare shi. Malamai suka ce ghiba ita ce ka faɗi abu a kan mutum kuma abun haka yake, abun haka yake amma ka faɗa, shi ne ka yi da mutum kenan, abun haka yake ba hakan yake ba sai ka faɗa, to idan ka faɗa ka yi ghibansa, kuma sai ka nemi, sai ka je ka warware wannan abun da ka faɗa. Misali aka ce kawan mutum ne kullum rigarsa guda ɗaya ne, ya shekara guda riga ɗaya yake sakawa ba ya canja, sai ka ce a bani mai riga ɗaya, a kullum rigarsa guda ɗaya ne wani, to ka yi ghibansa kenan, ka yi ghiba, ka yi da shi in ka faɗa, ka ga abin da ka faɗa gaskiya ne, ba ƙarya kai ba, amma dan me zaka faɗa, ko kuma ka ce a wani motarsa kullum sai an tura ka abin da tashi, ko mashinin wani kullum turi ake yi, kuma haka ake ba haka ake ba haka ake, amma faɗan da kai ka yi da shi saboda ka yi laifi, sai ka je ka warware wannan abu, ka je ka same shi ka warware ka ce wani na ce kaza. Malamai suka ce sai dai in kwatance kake bayarwa, kana so ka bada kwatancensa ne, sai ka ce wa wannan mutumin nan wanda kullum rigarsa iri kazan nan, kana kwatanta shi nan ma a zuciyarka kwatancin kake yi, ba wai ka faɗi haka bane don ka yi faɗa shi ba, to a nan ne ka sha, amma in ka faɗa don ka ɓata shi ne, to shi kenan. Sannan malamai suka ce akwai bhutan, shi kuma bhutan shi ne wato kare na mutum abin da yake ciki, wannan nan eh wani mai sana'a iri kaza ka faɗi sana'ar da yake, kuma sana'a ce yake, a wani mai ɗiban kwata, ko wani mai ɗiban masai, kuma aikin sa kenan, sana'ar sa kenan, ka faɗi abun arene, to nan ma kai kai ka talibi, sai ka je ka yafe maka, in bai yafe maka ba kana ciki, kuna haɗe da shi. Sannan akwai ifku, al'ifku kuma shi ne ƙarya, ka shirya ƙarya sannan ka yaɗa ta, ba haka abun yake ba, ka faɗa kuma duk inda ka zauna ka faɗa, in kai wannan to shi ma sai ka nemi yafiyar mutum, in ya yafe maka tukunna ka fita a ciki. Istalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsibuna hayyinan wa huwa inda Allahi azim. Allah tabaraka wa ta'ala yace za ku na faɗa abin da bakinku da harasan da harcin ku kuna faɗa, sannan kuna faɗa da bakinku kuna ganin wai ba komai bane, ai wani kaza kaza kaza, kuma abun bakka da ilimi a kansa, baka tabbatar haka mutum yake ko ba haka yake ba, ko da haka yake in ka faɗa ma ka yi giba, to balle kuma labari ne kawai kake kara yadawa, kana kara tura labari yana gaba, to wannan abun ma shi ba laifi ne, kuma sai ka nemi yafiyar mutumin da ka masa haka, to idan ya yafe maka tukunna ka fita a ciki, idan bai yafe ba to kuma an je lahira ba sai an ɗebo aikin ka mai kyawun nan an mayar masa a ciki, ayyukan da ka aikata masu kyawu za a ɗauka a mayar a cikin abun nan da kai, to saboda haka lallai dole mutum mu san irin abun da zamu na faɗa a junanmu, mutum ka zarge shi da magana ka faɗi magana a kansa, hakan yake ma ba hakan yake ba, ka faɗa yadda yake ka faɗe shi hakan yake kuma ka faɗa, to ka yi ghiba, wani kullum takalmin ka nan da shi kake tafawa misali in takalmi yake sakawa in hula ce kace a wani hular ka kullun ka tana ita ce ko wani rigar ka kaza kaza to kai giban sa kuma laifi ne kai ka talibi kuma sai an warware in ba a warware shi ba kuka tafi lahira a haka to a cikin lanaka za a diba a biya shi to kaga aiki yana da wuya sannan malam ya ce mana wajibu an yatuba min jami'i dhunubi ya wajaba akan kuma da imani da Allah ya da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tuba ga dukkan zunuban da yake aikatawa duk zunubin da yake yi ya tuba to anan malamai suka ce ba za ka ce kai bu zunubin nan ka sani kana yin sa baka daina ba za ya ci ka tuba a zunubin nan kana cikin sa kullum to ana so ka tuba din ko da tuban muzuru ne kai daman ana cewa ana so kai tuba tuba zaran ruwa ke so kai ba tuban muzuru ba to ko wace ce ma dai dukkan laifukan da kake aikatawa ka tuba cikin su fa in taba min ba'dha sahat tawbatuhu inda ahlul haqqi min zalika dhanbi fa waqi alayhi al-baqi malai yace fa in taba min ba'dha idan mutun ya tuba na daga sashin laifukan da yake aikatawa sahat tawbatuhu to tuban sa ta inganta inda ahlul haqqi a wajen ma'abuta gaskiya min zalika dhanbi daga wannan zulubi wa baki alaihi albaqi sannan saura kuma ya saura akan sa idan mutum yana aikata laifi sai ji cewa zai tuba sai ya tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala to ko da zai koma ya ci gaba da aikata laifin a wannan lokacin da ya tuban da ya tuba kuma Allah ya karbi tuban sa sai dai in ya koma ya ci gaba da aikata laifin kuma to sai a saki rubuta masa sabon aiki wannan ka riga an shafe shi amma yanzu ya kawo wani ya saka a ciki to shikenan za a ci gaba da rubuta masa sabo amma wancan ya tafi waqatta za a radda lahirul kitabi was sunnati wa ijma'ul ummati ala wujubi tawbati yace lalle hujjoji daga cikin alqur'ani mai girma da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da hadduwan malamai sun bayyana akan wajibcin mutum ya duba wajibin mutum ya duba cikin laifukan da yake aikatawa qala Allah ta'ala da malaka sarki ya ce wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun tubu zuwa ga Allah gaba ɗayan ku ya ku mu'minai dan ku samu gwarwaro qala ta'ala Allah malaka sarki ya ce istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi ku nemi gafarar ubangijin ku sannan ku tubu zuwa gare shi fa qala ta'ala Allah malaka sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha ya ku waɗanda kuka yi imani ku tuba zuwa ga Allah tuba ta ba za ku koma zuwa ga zunubin da kuke aikatawa ba anan malam ya ce mana hujjoji bayyanannu daga cikin alqur'ani mai girma da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da hadduwan malamai sun mana bayani akan wajibcin tuba mutum ya tuba a cikin abin da yake aikatawa sunna alqur'ani yana gaya mana cewa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ya ku waɗanda kuka yi imani ku tuba zuwa ga Allah gaba ɗayan ku za ku samu babbar rabo saboda alqur'ani in ka ji da Allah to tana nuna ba wai tana nuna cewa wai za a yi bane a an riga an yi inda mutum ya riga tuba to Allah zai karbi tuban sa sannan malamai suka ce alqur'ani ya bambanta tsakanin gafarta zunubi da kuma tuba gafarta zunubi daban tuba daban Allah zai gafarta maka zunubi idan ka aikata zunubin ka in ka tuba kai kai istighfari Allah zai gafarta maka zunubi sannan kuma zai baka tuba shine zai kyautata maka bayan ya gafarta maka zunubin nan sannan zai kara maka da kyautatawa shine ya karbi tuban naka kenan saboda haka akwai bambanci shi yasa yake cewa ghafiru dhanbi wa qabilu tawbi shadidu liqabi dhaw shi Allah mai gafarta zunubi ne idan mutum ya aikata zunubi kaga gafiri zambi yace Allah yana gafarta zunubi sannan sai yace wa qabilu tawbi mai karban tuba ne to malamai suka ce idan kaga alqur'ani ya raba abu kashi biyu to daban-daban ne abu ba guda ɗaya bane inda guda ɗaya ne to ba zai kawo wannan wawun din ya sa a tsakani ba zai faɗe shi ne kawai da yace huwa al-awwalu wal-akhiru wal-zahiru wal-batin wa huwa bi kulli shay'in 'alim Allah yace shine na farko هو الأول زيك والآخر saboda me al'awwalu na farko al'akhir ku na karshe kishiyan na farko kenan yace wal zahiru abayne ke wal batin wa huwa kaga sai ya kawo wannan wawo din ya rarraba tsakanin su a inda ya kawo abu kuma yana nufin sifan guda ɗaya ne to bazai sa wawo ba bazai sa wawo din nan ba za a faɗe shi ne haka kawai wallahu alladhi la ilaha illa huwa al malikul quddus assalamu al mu'min al muhaymin al azim al jabbar al mutakabbir kaga waɗannan sifofin Allah gaba ɗaya sai aka yi lissafa su ba sa wawo a ciki ba saboda duk abu da yake nemi amma kuma anan da aka zo aka ce ghafiru dhanbi Allah mai karɓi mai gafarta zunubi ne sai aka ce wa qabilu tawbi mai karɓan tuba ne saboda ka daban-daban ne kenan zai gafarta zunubi sannan bayan ya gafarta maka zunubinka kuma sai ya soka sai ya karɓi tuban da kai na komawa zuwa gare shi dan da kai ka watsar da abun duka to bayan ya karɓi tubanka sannan sai aka ce qabilu tawbi shadidu liqabi ko mai wato mai tsananin hukuma ne sannan zai tau ko mai rahama ne mai baiwa ne to anan sai aka ce me yasa ba a raba ba to ba sa wa hudun ba an ce ghafiru dhanbi mai gafarta zunubi wa qabilu tawbi an saka wawo an raba wancan da wancan sai aka ce shadidul iqabi zai tau ba sa wa shadidul iqabi zai tau ba mai tsananin hukuma ne kuma sannan kuma mai meye mai rahama ne ko kuma mai baiwa ne ba sai aka faɗe shi gaba ɗaya aka ce wannan sifa ɗaya ne a wajen Allah qabilu tawbi shadidul iqabi sifa ɗaya ne a wajen Allah wato yana karɓan tuba sannan kuma mai tsananin hukuma ne sannan kuma mai baiwa ne mai gafara ne mai yi wa mutane ni'ima ne dalili kuma malamai suka ce shine a wajen Allah da yafiyarsa da hukumarsa duk abu ne kuma haka abun yake ba za ka zama mai yafiya ba sai ka zama mai hukuma in baka da hukuma to kai ba mai yafiya ba ne kawai abun ya fi ƙarfinka ne ka bar shi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo garin makka zai fito makkata sai ya ce al-yawmu yawmur rahama yau ranar rahama ne amma sai ya ce kusan mutum goma ce wannan duka kashe su to ina rahama take kenan kaga sai ya ce to ina rahama take yace abdullahi ibn abi sari a kashe shi ibn aqtal a kashe shi ikirma tu bin abi jahil yace a kashe shi safwan bin ubay yace a kashe shi ya irga su yace wadannan a kashe su kuma an ce al-yawmu yawmur rahama yau ranar rahama ne wato ma'ana wanda zai iya yin hukuma shine yake da rahama a hannunsa da suka zo suka nemi yafiya sai aka yafe musu to amma idan ba za ka iya yin hukuma ba ya zama kawai ka bar abun kai kawai mai sauki ne to dama baka da wato baka da rahama kenan a hannunka to saboda haka Allah tabaraka wataala ya kasance yana gafarta zunubi sannan yana karɓan tuba ya kyautata wa mutum ya karɓi tubansa idan ya tuba ya gafarta masa zunubin da ya yi sannan Allah ya ce mana istaghfiru rabbakum summa tubu ilayhi ku nemi gafarar ubangijinku sannan ku tuba zuwa gare shi sannan Allah tabaraka wataala ya ce ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha ya ku wanda kuka yi imani ku tuba zuwa ga Allah tubar da ba za ku koma zuwa ga zunubin ba ita ne ake ce mata wato tuba zarar gunu yanda idan an tara gunun in aka cire guda ɗaya a ciki ba zai iya koma ba to haka ake so idan ka tuba ka fita a ciki ba za ka iya komawa cikin wannan laifin da ka yi ba kar ka yi tuban muzuru tuban muzurun kuma shi ne malamai sun ce wani balarabe ne sarki ya nemi muzurai guda biyu ya kiwata su bayan ya kiwata su sai ya zo da su bada sai ya ce waɗannan yanzu na cire musu halin muzurai na mai da su mutane duk abin da ɗan adam zai yi su ma za su yi sun dawo cikin mutane ba abin sun bar wancan halin nasu na muzurai sun daina yi ana zaune a fada da ya faɗi haka yana ga ya gyara halinsu sai wani ya je ɗauko beraye yana zuwa da berayen sai ya ga wannan muzuran sun tashi sun yi kan beraye kaga ba su fasa ba ke to ana so in zaka tuba kar ka yi tuban muzuru wato ka nuna kamar ka fita cikin hali amma da abun zai dawo zaka koma ciki a ana so in ka fita ka fita a cikin abun gaba daya ba za ka sake koma zuwa cikin sa shine tuban muzuru din kar ka tuban muzuru ko kuma kar ka yi tuba zaran munu yanda ya saka abu ko tun tsiya cikin an zare ka ce kamar yadda ciki wargi ba za ta kowa ba to an so ka yi irin wannan tuba na'am وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله اني لاستغفر الله واتوب اليه في اليوم أكثر من 70 مرة رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبي هريرة الله كان مسجدا قال يا جي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي من زن الله إرادة من تعالى صفتها قريش هنا جيوا والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه نارن سيد الله ني إنا توبا زوا قال sannan ina komawa zuwa gare shi fil yaumi a cikin kowane ini aksara min 70 marra sama da sau 70 rawahu bukhari imam bukhari ne rawaito wannan hadisi wannan hadisi ya samu shi daga sayyidina Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi inni la astaghfirullah lalle ni ina yin istighfari ina faɗan astaghfirullah 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 sannan ina tuba zuwa ga Allah a cikin ini sama da sau 70 sama da kafa 70 Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa yana yin istighfari sannan yana tuba zuwa ga Allah a rana sama da sau 70 malaman hadisi suka ce wannan hadisin yana nuna ma'anar wato yin istighfari ne ba yana nuna Annabi sallallahu alaihi wasallam guda 70 yake yi ba wato ana nuna maka cewa yana yin istighfari da yawa shine ma'anar sa ba sau 70 yake yi ba yana yin istighfari da yawa a cikin rana saboda idan kaje an ce maka 70 sau 70 to ana nufin da yawa kenan shi sa alqur'ani yake ga mana cewa in tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allahu lahum Allah tabaraka wa ta'ala yake ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ko zaka nema musu gafara ko ba zaka nema musu gafara ba idan zaka nema musu gafara sau 70 Allah ba zai gafarta musu ba wato ma'ana 70 din shine an kai abun cikin makura saboda haka an ce a zama daya Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya zauna yana yin astaghfirullah 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 sama da 70 ya faɗa mana haka ne saboda mu istighfarin da yawa mu tuba zuwa ga Allah da yawa muna yi da yawa sannan ita 70 din malamai sun ce idan ka duba goma guda bakwai ne ko goma guda bakwai ne 70 ko to shi ita bakwai kuma ita ce lissafin komai yake a cikin ta shi sa duk abin da Allah zai kawo ni misali zaka gani da 70 din ake yi ko da bakwai ake yi da bakwai ake yi kuma bakwai ita ce ƙarshen lissafi a cikin lissafi shi yasa da aka tashi sai aka yi sammai guda bakwai aka yi ƙofofin aljanna guda bakwai aka yi ƙofofin wuta guda bakwai aka yi makonni kwanaki guda bakwai duk bakwai bakwai aka saboda bakwai din sannan malamai suka ce bakwai ita take da wuturi take da shafa'i tana da wuturi guda biyu a cikin bakwai idan ka ce ɗaya kaga dama wuturi daga ɗaya yake farawa sannan in ka ce uku shi ma wuturi ne in ka ce shabayi shabayi daga biyu yake farawa in ka ce hudu shi ma shabayi ne kaga biyu hudu saboda haka bakwai duk ta kunshi wannan tana da wannan abubuwan duka sannan ko a Qur'ani zaka gani Allah yana faɗa mana cewa sai yaquluna salasatun rabi'uhum qalbuhum wa yaquluna sab'atun wa saminuhum qalbuhum wato sai yaquluna salasatu rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna kamsatun wa sadisuhum kalbuhum wa yaquluna sab'atun wa saminuhum kalbuhum rajulun bil ghaib da aka fada da aka kirga aka ce mutum uku aka fadi uku salasatun aka ce rabi'uhum kalbuhum sab'atun sai aka ce wa saminuhum aka kawo sa'u aka kawo wawu ita ce wawu tamaniya idan ba an je takwas ba a fadan wannan wawu saboda haka ita dai bakwai ita ce adadin lissafi a ciki saboda haka nan ba ana gwada mana cewa kai istighfari sau 70 bane a kai istighfari da yawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya ce masa da yaghfir Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara wa yutimmu ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima annabi sallallahu alaihi wasallam ma'subi ne Allah bai shi da yaya da laifi ba amma a rana zai yi istighfari yace sau 70 a gama daya ko sama da haka to da Allah ina ya kake kai kuma zauna ya kamata kai ka kai ka kai ne mafi cancantan kai istighfari ka tuba zuwa ga Allah kana barin istighfari din astaghfirullah astaghfirullah sannan kana tuba zuwa ga Allah duka biyu zaka aikata kana barin istighfari da bakinka sannan kuma kana tuba zuwa ga Allah wa ana garbi bin yasar al-muzani radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayuha an-nas tubu ila allahi wastaghfiruhu fa inni atubu fil yawmi 100 marra rawahu muslim wa ana garbi bin yasar an san wannan hadisin daga garbi bin yasar al-muzani radiyallahu anhu Allah ya ji shi kala ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sai ya ga mace Allah subhanahu gare shi ya ce ya ayuha an-nas ya ku mutane tubu ila allahi ku tuba zuwa ga Allah wastaghfiruhu sannan ku nemi gafararsa fa inni atubu fil yawmi 100 marra lalle ni ina tuba a cikin rana sau 100 rawahu muslim ma muslim ne rawaito wannan hadisi agar muzini ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sabbata gare shi ya ce ya ku mutane ku tuba zuwa ga Allah mun riga mun fadi irin sharudan tuban da ake so mutum ya bi bayan ka yi waɗannan sharuɗa na tuba sannan kuma kai istighfari bayan duk ka fita daga cikin zunubi ka yi nadama sannan ka kulle niyya ba za ka sake aikata zunubin ba sannan ka bar zunubin saboda Allah to sai kuma kana yin istighfari kana yin astaghfirullah 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 al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum da nauyin istighfarin nan dai kana yin su da yawa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ni ina tuba zuwa ga Allah sau 100 a ruwan hadisin da muka wuce da su yace sau 70 anan yace sau 100 to kaga wannan shi yake gwada mana cewa ashe istighfari shine babban abin da ake nema a wajen mutum yana yi saboda kana cikin aikata laifi kowane lokaci baka san ma iya adadin laifukan da kake yi ba laifukan da kake baka san adadin su ba kana aikata laifi iri-iri wani baka san ma yaya nau'in laifin yake ba kuma ka aikata yanzu ka yi riga da irin yanda zaka yi da mutum in ka yi da mutum ko ka gashi ka ce wani mai riga da yin shi kenan ka shiga ciki ko ka ce a'a ka shiga shirya wata ƙarya ka faɗa a karatun mu da ya gabata in ba manta ba an ce in ka idar da sallah in baka yi zancen zuciya ba kana idarwa sai ka juya ka ce a yau wani ga ai bakai riga saka misali shikenan mala'iku ba sun daina rubuta abin da kake yi amma in baka yi waɗannan abun ba to kana cikin kamar kana cikin sallah ne to kaga zulubi kam kana kewaye da shi ta ko ina to bisa ba za ka tuba ba to saboda ka tuba ya zama dole a kanka kana yin istighfari da yawa idan gari ya waye saboda kai mai laifi ne kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana at-ta'ibu min adh-dhanbi kamar la dhanba wanda yake tuba zuwa ga zunubi kamar ba shi da zunubi ne saboda haka ko da kana ganin ba za ka iya daina aikata wannan laifin ba to ba a zo kuma ka daina tuba saboda baka san yaushe abun zai zo ba ba kuma baki bane kana tsammani wai za ka jinkirta tuba din ana so ka tuba a lokacin da kake zunubin ne lokacin da kake amma a lokacin za ka tuba ba sai daga baka ta za ka tuba ba dama ka za ka kai daga baya ba dole bane ka kai daga baya wataƙila zancenka kenan na gashi saboda ka ana so ka tuba a lokacin da kake cikin zunubin za ka tuba kana yin istighfari da yawa astaghfirullah astaghfirullah kana yi da yawa Annabi sallallahu alaihi wasallam a ruwayan hadisi da makaranta guda biyu yanzu anan an ce a ɗaya yana yi sau 70 sama da sau 70 ɗaya yana yi sama da sau 100 to kai kuma sau nawa kake yi in gari ya waye kace astaghfirullah astaghfirullah sau nawa kake yi kaga kalubale ne a gare mu mutuba zuwa ga Allah Allah yana gaya mana cewa wa ma kana Allahu yu'adhibuhum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adhibuhum wa hum yastaghfirun Allah ba zai muku azaba ba matukar akwai Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a cikin ku sannan Allah ba zai muku azaba ba matukar kuna yin istighfari kuna yin istighfari to Allah ba zai muku azaba ba wai sai ran da ku shiga bala'i ne kuma za ku ci astaghfirullah ba sai ran da musiba ta same ka sai ka zauna a mazalanci kamar astaghfirullah astaghfirullah Allah na tuba Allah na tuba ana so ka zama mai tuba din saboda Allah ya ce inna Allaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbu mutatahhirin Allah yana son masu tuba sannan yana son masu tsarkaka idan kana so Allah ya soka sai ka fara yin astaghfirullah 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 Annabi sallallahu alaihi wasallam wani zulmi yake yin istighfari ai babu amma babu wata daraja da za ce gashi Allah yana son wannan mutanen to in dai akwai mutanen to Annabi sallallahu alaihi wasallam shine da babu a cikin su saboda haka shi zai yake tuba sai yake yin istighfari na وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري كان ورسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفره بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلات متفق عليه wannan hadisin an samu shi daga Abi Hamzata Anas dan Malik mutumin Madina kadimin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu Allah ya jira shi kala yace kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Annabi sai ya da kan Allah su tabbata gare shi yace lallahu afarahu bi tawbati abdihi min ahadikum lalle Allah ya fi murna da tuban ɗayan ku da tuban bawansa akan ɗayan ku da saqata ala ba'irihi wanda wato raƙumin sa ya bata a gare shi wa kad adallahu kuma ya bace masa ne fi ardin falatin a cikin tsakiyar jeji inda babu kowa anan raƙumin nan sai bata masa muttafaqun alayhi bukhari da muslim sun hadu akan wannan hadisi wa fi riwayatil muslim lallahu ashaddu farhan bi tawbati abdihi hina yatubu ilayhi من أحدكم كان على راحلته بعرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فعيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد عيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أطعني شدة الفرح وفي رواية المسلم أشكر رواية المسلم يجي لله أشد فرحا للي الله يافي مرنا بتوبة عبده توبا باوانسا حين يتوب إليه لو كتن يتوب زواغ إيشي من أهدكم أكن ديونكو كان على راهلته وانديكي كان أبون دبسا بأرض فلات أثكير جيجي فانفلتت منه sai ta kwace a gare shi fa bainama huwa kadhalika yayin da ya kasance a haka izuwa biha qa'imatan indahu sai ga ta gatuna a tsaye a wajen sa fa akhara bi kidamiha sai ya rigi ragamata summa qala min shiddatil farhi sai ya fada saboda tsananin farin ciki allahumma anta abdi wa ana rabbuka ya allah kai bawana ne ni ne ubangijinka anta min shiddatil farhi ya kuskure saboda tsananin farin ciki wannan hadisin an samu shi daga Abi Hamzata Anas bin Malik Anas dan Malik al-Ansari mutumin garin Madina wanda ya kasance kadimin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai na Anas bin Malik kadimin Annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallama wanda mahaifiyarsa Ummu Sulaimin ta dauko shi ta kawo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tace ya Rasulullahi ga Anas na baka shi ya maka hidima rayuwarsa gaba daya sai abun da kai kawai ya Rasulullahi na mika maka shi kuma yace ya zauna da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hidima Annabi sallallahu alaihi wasallama tsawon shekara 10 shi sai na Anas bin Malik yace amma Annabi sallallahu alaihi wasallama bai taba ce masa dan mi kai kaza ba shekara 10 ba kwana 10 amma Annabi sallallahu alaihi wasallama bai taba ce masa dan mi kai kaza ko mi yasa kai kaza bai taba ga masa haka tsawon shekara 10 da ya zauna da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan mahaifiyarsa ta ce ya Rasulullahi ka masa addu'a sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a yace Allahumma aksir malahu wa waladuhu wa barik lahu fihi ya Allah ka yawaita dukiyarsa da ƴaƴayansa sannan ka sa albarka a ciki to an ce a garin Madina dibino sau ɗaya yake a shekara amma na Anas sau biyu yake saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce barik lahu fihi ka sa albarka a ciki saboda ka sai Allah ya sa albarka a cikin kayansa shi sau biyu yake a kwanansa sannan har yanzu in ka je Madina kace a nuna maka gwanan sai na Anas za a nuna maka gwanansa gwanan Sa'ad bin Abi Waqqas ne ya saya saboda dukiyar da Allah ya bashi to wannan gwanan har yanzu tana gwanan sai na Anas bin Malik sannan Allah ya sa albarka a ciki sannan malamai suka ce dan ƴaƴansa kawai ya ga guda 100 guda 100 ya gani ɗaya saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aksir malahu wa ladu Allah kai wata ƴaƴansa ƴaƴa guda 100 ya gani ban da bari ya kama ƴaƴa zuriya da kai ba masa sannan ce ya yi sama da shekara 100 a cikin duniya shi sai na Anas bin Malik radiyallahu anhu. To shine karbo wannan hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya fi murna idan mutum ya tuba fiye da murnan da mutumin da yana tafiya a cikin jeji akan dabbarsa sai dabbar ta bata. Ya rasa komi sai ga ta bayyana ya zai ji. To Allah ya fi murna fiye da wannan murnan da mutumin zai yi. Sannan ruwayar Muslim ya ce Allah ya fi murna da tuban ɗayanku idan mutum ya aikata laifi ya tuba fiye da mutum yana kan dabbarsa a tsakiyar jeji sai dabbar ta ɓace ya neme ta ya rasa, kuma kan dabbar akwai abincinsa akwai ruwan shansa. Fa'isa mina sai ya ɗebe zammari kawai ya ce shi kenan na halaka, ya tafi gindin bishiya ya je ya zauna ya ce to bari na jira mutuwa. A tsakiyar jeji ne ba wanda ya zo ya taimake shi, dabbar ta ƙwace ya neme ta ya rasa ta, abincinsa da abincinsa duk yana kan dabba. Yana sai kwanta a gindin bishiya yana jiran mutuwa kawai ta zo, ya ɗebe tsammani kawai yana farkawa da zai kawai sai ga dabbar ga ta tana tsaye a kansa ga ta ga abincin nasa ga komi. Saboda tsabar farin ciki da ya shiga ciki sai ya ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuka, Allah kai ne bawana ni ne ubangijinka. Saboda tsabar farin cikin da ya bada ciki ya ɗebe tsammani ya bar duniya, to wani irin dadi zai ja wannan lokaci, wani irin murna zai lokacin da dabban nan ta dawo. To idan ka aikata laifi ka tuba yadda irin wannan murnan da mutumin da wannan abun ya same shi zai ji, haka Allah zai ji. To kaga an kuma zai wasa ba sai ya tuba. Idan ka tuba irin wannan haka Allah zai ji. An kwatanta maka abun ne yadda zaka gane shi. Shi Allah babu wani abu na dan adam da yake kama shi, amma an kawo maka misali ne saboda ka gane yadda mutum zai ji idan ya fada cikin irin wannan halin, yana kai shi da rayuwa sun rabu, abin da yake tsammanin ya gudu sai ya dawo. To Allah ya fi farin ciki ya fi murna fiye da wannan mutum. Aka ce aqami shiddatul farh, yayi kuskure a ciki abin da ya faɗa saboda tsananin farin cikin da yayi, farin ciki ne ya jawo har ya juya zancen, yana so ya ce Allahumma Allahumma anta rabbi wa ana abduka, sai ya juya ya ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuka saboda tsananin farin cikin da ya faɗa ciki. To wadannan hadisan ne gaba da makaranta suna gwada mana muhimmancin tuba. Ana so mutum ya tuba a cikin aikata laifin da yake yi, dama kuma dukkan ƴan adam masu laifi ne. Saboda haka mutum yana tuba yana yin istighfari a cikin dukkan lokutansa, ba sai abun ya sake shi tukunne cin zai tuba ba, lokacin da yake cikin aikata laifin ake so ya tuba ya koma zuwa ga Allah. Insha Allah za mu dakata a nan. Abin da makaranta daidai Allah ba mu dadansa, abin da kuskure Allah za mu ta mana lokacin da sun wa da sallama. Da kun yi tambaya a cikin abin da aka karanta din to sai na'am a rika sa na'am
sai ka ruwani sai ji a zuciya to wala ai waya canja ga to daga nan ya shiga zuciya ko sai ya kada abokinsa
a daga nan ya shiga mana ai ba sai ya tada abokinsa ba yayi giba ne daga lokacin ya shiga ne ai min sunni islami bari kam tarku buba la yani kin mutuncin mutun kare da mu da abin da bai dan shi ba. Lokacin ba maganar mazulubi ake ba, maganar ladan da suke bashi ne za su daina. Ka gane in kai dan da sallah ka zauna inda kake baka juya ka kalli wani kai gulmansa a zuciyarka ba to za su huta maka maka cikin sallah. Amma daga lokacin da ka kalli wani sai ka ji a ranka yau ba wani kaza kaza to sun daina sun yanke kawai saboda ka shigo da abuci. Na'am alhamdulillah abin da magana ta dai Allah ya ba mu sabon da kuskure Allah ya bata mana duka canan wa mu suba da sunna Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih al-mawdi wal khatim li wasal nasr al-hadi hatta radi ila sirat al-mustaqim wa ala alihi wa qurbihi wa dari rabbih subhanahu wa ta'ala wa sallam ala sayyidina Muhammad wa salam ala mursalin alhamdulillah rabbil alamin.